sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar wanda ta yi daidai da 4 ga watan Disambar 2021. Inda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 10 na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su baran fara muku da kanan labarai.
Wasu da ake zargi yan ta'addan ne sun kashe fararen hula kalla 30 a wani hari da sai kai kan wata motar passenger a yankin Nokta dake tsakiyar kasar Mali. Yau Asabar dutsen Sanyaru na kasar Indonesia ya barke da aman wuta inda hayaki da toka ke fitowa daga hasumiyar dutsen. Wani maharin da ba a san kowane ne ba ya yi wa akalla ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta da kutse ta hanyar amfani da karkacen kayan da kyan asiri wanda kungiyar nasu ta Isra'ila ta kirkira.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Idan muka shiga bangaren rahotanni kuwa sai a ji kiyasin masana da mahukunta akan rabon tattalin arzikin ƙasa.
To gwamnati kullun ta kula a raba arzikin ƙasan daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama to a kariya shi.
Alƙalin man talauci a Najeriya za su ci gaba da zabura muddin mahukunta ba su tashi tsaye ba.
Duk wasu ababai da za a yi idan an ga zai wuce gona da iri gwamnati ta fito ta yi sawa akan al'amuran da sauransu kowa zai shiga ta ta yin shi.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. Duka cikin shirin Baba Yakubu Makeri zai gabatar muna da shirin Adawo Lafiya. Amma kamun mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Wasu da ake zargin yan ta'addan ne sun kashe fararen hula kalla 30 a wani hari da sai kai kan wata motar fasinja a yankin Mafta dake tsakiyar kasar Mali kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. Jami'ai sun shirya kamfanin gwamnatin labarai na AFP cewa an harba harsasai tare da ƙonin motar yayin da wani harin da yan ta'adda sa kai a kusa da garin Bangigara a ranar Juma'a. Kasar ta aike jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru. In ji su yayin da suke magana da sharaɗin a sake sunan su. Wani zaɓaɓɓen jami'in Bandigara ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa waɗanda abin ya shafa sun haɗa da mata da ƙananan yara. Harin dai ba a kai ga ɗaukar alhakinsa ba daga cikin ɗimbin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Ƙasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu tayar da zaune tsaye da ya fara ɓarkewa a arewacin ƙasar a shekarar 2012 wanda kuma ya sanadin mutuwar dubban sojoji da fararen hula. Yau Asabar dutsen Sanyaru na ƙasar Indonesia ya ɓarke da aman wuta inda hayaƙi da toka ke fitowa daga hasumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu ya kuma tilastawa dubban mazauna yankin gudu. Kawai yanzu dai babu wani rahoton hasarar rayuka in ji hukumar da ke kula da bala'o'i ta ƙasar. Sai dai masu aikin ceto sun yi yunƙurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gundumar Lumajak da ke gabashin Java. Yankuna da dama sun kasance cikin duhu bayan da toka mai aman wuta ta lullube su, in ji kakakin hukumar Abdul Muhari. Wani faifan bidiyo da hukumar ta fitar ya nuna yadda mazauna yankin ciki har da yara da maki gudun hijira yayin da tsaunin Sumeru ya fashe da ƙarfe 3 a ruwan ƙasar yau Asabar. Hukumar yankin sun ware wani yanki mai tazarar kilomita 5 bayan samun amar wutar. Wani maharin da ba a san kowane ne ba ya yi wa ƙalla ma'aikatan harkokin wajen Amurka tara kutse ta hanyar amfani da garkaccen kayan leƙen asiri wanda ƙungiyar NSO ta Isra'ila ta kirkira a cewar mutane huɗu da suka sallama rai. Kutsen wanda ya faru a cikin watanni da dama da suka gabata ya shafi jami'an Amurka ko daidai Uganda ko kuma mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ƙasar da ke gabashin Afirka, in ji biyu daga cikin majiyoyin. kusan wanda aka fara ba da rahoto a nan yana wakiltar kusan jami'an Amurka ta hanyar fasahar NSO a bayan can jerin lambobi tare da yuwar hari ciki har da wasu jami'an Amurka sun bayyana a cikin bayar da rahoto akan NSO amma ba a bayyana ko a yaushe ana gwada kutse ko an yi nasara ba
labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kama kai gajin kashi na biyu bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko masana tattalin arziki a Najeriya da ma jami'an gwamnati na duba yanda rabon arzikin kasar zai iya amfani har ma al'ummar kasar su shaida su gani a kasa Najeriya na da tsarin raba arzikin kasa da ke fifita jahohi da ke da arzikin man fetur saboda shine ke samar wa kasar kudin shiga mafi yawa sai dai wasu na ganin akwai bukatar sake waiwayar tsarin Nasiru Adamu Elhikaya yayi muna nazarin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki akan tsarin da ake tafiya kansa
Na ta magolin Allah da tatar siya mun keke.
Keke irin na hawa?
Eh.
Na kake so ka je da keken an siya ma?
Makaranta.
Nan wani maraya ne a Abuja da ke fatar samun keken hawa don saukin tafiya makaranta. Duk da dai gwamnati ta dade tana maganar fada da tattalin arziki zuwa sassa waje da man fetur hakan bai sauya yanda jihohi masu man fetur din ke samun kaso mafi tsoka ba wannan samun baya nuna talakawa jihohin na samun wani bambanci tunda farashin kayan masarufi na ƙara tsada ne masanin tattalin arziki Abuja Yusuf Aliyu ya kawo misalin yanda ake cewa manoma na kudancewa dan hana shigo da abinci amma ta wani bangaren ribar ba ta da cikakkiyar fa'ida
saboda idan manomi ya koma yana samun kazamiyar riba to me sai masa da mota fa shi ma zai kwace kudin kaman abinda muka gani inda kasa na zona lafiya kana zuwa maka a naira 600 sai yanzu ta koma ka zaka je maka a miliyan 1,600 duk abinda ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take to gwamnati kullun ta kula a raba arzikin kasan daidai wanda zai ceci wani wanda zai amfani da wata dama to a kariya shi
a rayin gwamnati Ino Yahaya ga kwamitin bitar rabon arzikin kasa yana da muhimmanci gwamnatin tarayya ta sake duba yawan kudin da take raba wa jihohi
nauyuka na gwamnatin tarayya da yanzu kusan a hankali suke dawa kan jihohi da kuma kananan hukumomi akwai bukatun a canza kasafin kudi ya dawo lalle cewa jihohi da kananan hukumomi sun samu kaso mai karfi fiye da na da wannan mataki mun tura kamar yadda jihar Gombe ta yi sauran jihohin mu ma na Arewa maso gabas sun yi mun ba wa ita wannan hukuma ita za ta je ta duba ina ga hakkin hada kan alƙalaman ina da ina kowace jiha ta nema da ko me ya kamata a yi a yana wurin su saboda ka ina ga kamar haka saurari ka ji matakin da su dauka amma ai bisa tsari ne na doka aka ba ita wannan hukuma kowane lokaci in an ga ya dace a yi su duba su ga za a kasafta tattalin arzikin Najeriya saboda ya amfani kowa da kowa
wani kalubalen a Najeriya shine yanda gwamnati ta hana shigo da shinkafa ta kan iyakar kasa amma ta halalta hakan ta bakin teku da jiya irin Lagos ke cin wannan gajiyar har ma ake cewa za ta iya biyan albashi ko ba kaso daga tarayya ga sharhin Yusuf Aliyu
mutanen da suka koma wasu kasashe suke siyo motoci gwamnatocin can ne suka fi mu tunani suka sauke abubuwa a wurin ko abincin da ake shigo da su ta wani kasashe ai wasu kasashe ne suka sauke wasu abubuwa to mafi ahala shine da ta ruwa da ta doren kasa duka gwamnati ta yi kokari ta sauke wasu abubuwa kaman yanda kasashe ke saukewa domin mutanen mu su yi kasuwancin nan abubuwan nan su samu su yalwata babu dalilin da tsada ya sa mutanen kasa su rinka kwana da yunwa
da babu gara ba dadi in mai hannu da shuni zai sha miya da nama har ma da man shanu talaka ma ya samu miyar ko da wake ne da garin yajin cita sai a zauna lafiya Nasiru da Malika yan barar Amurka daga Abuja Najeriya
Nasiru har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya dage da cewa bai manta da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi ba a lokacin da yake kare matakin da ya ɗauka na ziyartar Saudiya a ziyarar da yake yankin Gulf. yau Asabar ne makarar zai kasance ɗaya daga cikin shugabannin kasashen yammacin duniya na farko da za su gana da mai jiran gadan Saudiyar kasar Muhammad bin Salman tun bayan da aka kashe kacoji a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul a shekarar 2018 kisan kashoji ya janyo wata cece-kuce tsakanin kasashen duniya dake ci gaba da tada jijiyoyi amma makawan ya ce ba zai yi a yi hulɗa da yankin ba ba tare da yin watsi da Saudiyar ba makawan zai tashi zuwa birnin Jidda na kasar Saudiya yau Asabar bayan da ya kwana a Qatar wata kasa mai arzikin man fetur a yankin Gulf inda Faransa za ta kare kambun gasar cin kofin duniya a shekara mai zuwa da karshe daga ranar 9 zuwa 10 ga watan Disamban nan shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron koli na demokaradiyya wanda zai haɗa da shugabannin duniya kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazanar demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar aiki tare taron da wani bangare ne na yakin neman zaɓen Biden na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa manufar taron ita ce ƙarfafa demokaradiyya kare mulkin kama karya magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam a cewar gwamnatin Biden za a ƙarfafa wa shugabanni su ba da sanarwa takamaiman ayyukan alƙawarin yin gyare-gyare a cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofin ba a san adadin alƙawarin masu halartar da za su koma zuwa aikace-aikace ba yayin da alƙawarin da suka ɗauka ba za su kasance masu bin doka da oda ba har yanzu gwamnatoci za su buƙaci goyon bayan al'umman mazaɓarsu da dukiyarsu da mayar da su abin da ya wuce maganar baki
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai mu gabatar muku da sauran rahotanni batun koma bayan tattalin arziki a Najeriya bai tsaya kawai akan yadda gwamnati ke kasafta kuɗaɗe da take samu na albarkatun man fetur ba wanda ke fifita wasu jihohi da ake haƙo albarkatun amma kuma jihohin ba su da yawan al'ummar wasu jihohi rashin samar da tsarin bai ɗaya ma na shafar tattalin arziki da ƙara hauhawar talauci a ƙasar a cewar jama'a ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana akan tattalin arziki
a duk lokacin da kaka yayi manoma suka yi girbin kayan abinci zuwa kasuwa farashin kayan yakan yi ƙasa ta yadda talaka zai iya saye da kuɗi kalilan don biyan buƙatar iyalinsa a bana mafi yawan kayan abincin ba su yi sauki kamar yadda aka saba gani a shekarun da suka gabata ba na shiga kasuwar ƙauyen da ake kira Mr. Ali dake wajen garin Jos inda a lokutan baya ake samun kayan abinci da sauki na tarar da waɗansu a kasuwar wanda suka shaida min dalilin da ya sanya aka samu hauhawar farashi kayan abincin a bana
suna na Rabiu Abubakar dan Zakire ina sai da magani rufe boda ne da aka yi gaskiya da abuwa ka sun yi tsada yau da aka je ka sai abu gobe kuma za ka samu abin ya saki hawa to kullum abin karin hawa yake to mun rasa yanayin abin na jiwa
amma wani zai yi mamaki ta yaya rufe boda ya shafi tumatir ta yaya ya shafi alayyahu
da lafi yan kasuwa mata nan ne wasu da suka ji ya tashi daga wani wajen sai su kara kan maka yan kuɗi su ma din sai kara tashiwa musu yanzu gashi nan ka tafi wata makin ga ya kara shi ma
to amma wani yanayi talakan Najeriya yake ciki
eh to talaka kima ji sani yana cikin halin hawa ai yana cikin wahala su ce a kasar nan gaskiya
sunana Abubakar Bashiru
me yake yau tsadan abinci ne
tsadan abinci kamar ya danganci yawan abubuwa da suke faruwa wasu guraren za ki samu akwai rikice-rikice noman da da ake yi yanzu ba a samun irin wannan noman wasu sun yi noman gonakin sun lalace wasu kuma sun bar gonakin wasu kuma an karkace su kin ga dole a dinga samu yanayi kuma jama'a suna ta yawan karuwa mafican kawai yanzu mu talakoki mu dinga sauwake wasu abubuwa shugabanni su ma su dinga sauwakawa talakoki
tsadar kayan abinci ya sanya da yawan iyalai ba sa da sukunin cin irin cimaka da suke bukata da ma sauran kayan masarufi na yau da kullum. Malama Lois Lasiri tace ana dai godiya wa Allah amma abubuwa sun canza sosai.
Gaskiya ba mu samun shi da sauki saboda abubuwan ya shafi mazajen mu a cikin gida. Kudin ba a samun shi da sauki dan kadan da aka samu kuma in ka shiga kasuwa komi kayan abinci ya haura. Komi da kika sani ata har reza da muka sani da ya da naira 30 yanzu. Sai a bude boda kai ya shigo saboda mutane su samu walwala.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar ƴan kasuwan jihar Nasarawa Alhaji Turaki Gamji yace dole sai gwamnati ta sanya matakan tsara kudaden kayayyaki a Najeriya kafin a samu sauki.
Abinda za a yi shi da aka ce miki ba tsawatarwa na gwamnati to akwai matsala a ciki. Dangane da inda ƴan kasuwa suke gudanar da harkokin su da sauran su. Wani zai je zauna ne kawai. Burin sa kayan gonan sa ya fito ko fara abin sa ga burin sa ga abin da yake so ya saida. To ya kai kasuwa yadda yake son ya sayar ba mai tsawata masa. Amma yau da akwai control price duk wasu ababai da za a yi dan an ga zai wuce gona da iri. Gwamnati ta fito ta yi tsawa akan al'amuran da sauran su. Kowa zai shiga tetayen shi wajen burace-burace da ke cikin zuciya mu especially ɗan kasuwan Najeriya.
Shugaban kungiyar ƴan kasuwan jihar Nasarawa kenan Alhaji Turaki Gamji. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Daga batun tattalin arziki idan muka leka jihar Borno kuwa mambobin kungiyar Boko Haram ne ke ci gaba da kai harhari na bama-bamai ta sama. Wanda ko a safiyar yau Asabar suka harba wani bom da ya yi sanadiyar asarar dukiyoyi. Wannan wata matashiya ce gaba hukunta dan tashi tsaye a yaƙi waɗannan ƴan ta'addar gaba gadi. Kamar yadda wasu mazauna garin suka yi wannan kiran a rahoton halin da ake ciki a yankin. Haruna Dauda Biyu ya koma na da cikakken rahoto.
Yau mutanen da ke birnin Maiduguri suka waye gari jin ababa masu fashewa wanda ake zaton cewa rokin lonca ne da ke harbowa daga wajen gari da kuma ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka hauri cikin garin Maiduguri tare da jefa irin waɗannan ababa sun fada kan wasu rukunin gidaje ciki har da unguwar Gomari Airport wanda aka ce ba wanda ya saransa. Sannan wani ya fada rukunin gidaje da ya kira 1000 euro wanda ya ba mutane barna ya fasa galashin gidajen mutane da ke kusa wuraren da kuma sa wani gida guda da wannan magidanci Malam Kulema ya yi bayani yadda abun ya wakana kamar haka.
Ni abun da ya faru da same ne na ji na zawo a masallaci sai na shiga ɗakin ina addu'a sai bacci har dauke ne kawai daga baya na ji karan bomb din nan na tashi na zo ɗakin kuma ɗakin complete ma kawai kura ne ita kuma tana ibo na shiga na cire su.
To kamar yallin ka
yanzu suna nan dai alhamdulillah.
Babu wani rasa da aka yi?
Babu suna nan dai alhamdulillah.
Akwai wanda ya ci a cikin su?
Sai dai alin ya karama ne gaji dan ciwo da
gashi na ga rutar da yanzu gaba ɗaya kamar ya ma barna hakan nan kamar ya ake ciki.
To alhamdulillah dai bayan da za a yi dai kawai
hukumomi sun zo gare ka yanzu
ba wanda ya zo waje na.
Malam Muhammad Jodda dai magocin wannan mutum ne da shi ma wannan barna ya shafa wanda gilashin gidajen shi gaba ɗaya suka zube ga kuma abin da ke cewa.
Misali ina jin karfe kusan 6 haka na safe na taso daga masallaci ina jin da zan taso daga masallaci sai na ji ƙara bum. So lokacin da ban ƴaƴana a gida na kulle su ban je da su masallacin ba. To da na shigo gida su din ma da were shivering. So da na shigo gida kawai sai naga cewa they are confused. To wani fasadin ni ban san abin ne faru ba kawai sai na ji wani ƙara kuma bum ashe wannan abin ya faɗa gidan neighbor sai na ne gashi neighbor sai na duk abubuwan shi duk gidan ɗakin ma ya rushe su mene ne sako su rushe gashi kofofin shi ma duk abin nan glasses duk sun rushe almost neighbors neighboring abin nan duk ya affected din su including gidana gaba ɗaya were affected.
Ya akwai wanda ya zaba rai?
Ba bai taba rai ba.
Cikin satin nan dai ƴan kungiyar Boko Haram sun zafafa hare-hare wanda aka ce sun kai hari garin Ram da ke Kala Balke wanda aka ce sun kai makamancin wannan hari a gaban hukumar Abadam da ke jihar Borno da kuma ke arewacin Borno wanda har yanzu ƴan Boko Haram ke ta cin karin su ba babbaka a wannan yanki da ke tar hanyoyi da dama. Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. gaba da tattaunawa da Alhaji Usman Shehu Shatima wanda ke zaman shugaban kungiyar ɗan Adidita a birnin Kumasi. A makon da ya faru ya tabbatar mana cewa akwai wasu kurakurai da aka samu a tsakanin matukan Adidita wanda su shugabannin suke kokarin ganin an shawo kan wannan matsala. A yau ma za mu tashi da wannan tattaunawa ne daga inda muka jire a makon da ya gabata, inda yake cewa
amma hasuran ba muna so bane na bata mana suna, kuma hasuran ma wato hasuran ba an kara mana nan kan kagani kagani ko
so amma kana batun shiri ne kuma abubuwan nan da ka duna matukan ku ko direbobin ku suna yi ai ya kai a ce ana samun irin abu haka?
Eh ana samu ba inda suka kai abin ya bai kan wuri ba.
Wato suna kara gishiri.
Sun kara gishiri ba yau shi abin da kake zato. Don mutum da kashi mutum da yake dauka. Ya dauki darga uku. Ya uku ya dauki ko yi darga ba da su hudu. To mutum bai taba kashi mutum uku duka ba, bai taba ba.
Amma an taba samun mutuwa. An taba samun wani ya yi asarar ransa a hatsarin bin Adidita.
An taba samu. To amma mota na dauka mutum 20 da bai kashi mutum.
To bari mu duba wani abu da yake kowa ya san wannan amfani da Adidita nan wurin amfani wato wurin sufurin jama'a sabon abu ne a kasar Gada. To baka ganin yadda za ku yi wannan sana'ar ku ta samu karbuwa, akwai bukatar ku zauna da ainihin yaran kuna musu nasiha da sauransu, baka ganin wannan kuma wata hanya ce da za ta iya taimaka muku?
Gaskiya ne. Wannan magana da ka faɗi yana kan hanya don mun zanzanta yadda za mu zauna da yaran mu. Yaran mama ba son su muke cin aiki ko wani su ya kamata ya yi wani ma aiki muhimmi ya kama ba mutu ba ai ba yaro mutu ba kamar ka ce ba lace ne ka gani mu ba mu son yara cikin aiki kuma mun ce mun shawara za mu zauna ma mu advice mun shiru niyya za mu kira ɗan jaridu ma mu press conference mu faɗi komai abin da ya kamata a gane matsayinmu da hadafinmu da ke tare da mu a zukatanmu komai mun faɗi. To ka gani dan shi mutum yaran ya dame mu ba mu son ma yara cikin aikin ma san ba wai ai tsari shi ba aikin ma da mu ba mu son suna yi domin yaro karami bai kai ko ina ba yana tuka Adidita ya labarin su shekara ya karshen rayuwar shi ne ka gani. To ka ga abin da ke akwai kenan
kowa ya san yanzu za ana shiga lokacin Christmas, ana gab da shiga ƙarshen shekara, lokacin da ake yawan samun jama'a cikin gari kuma ana samun hatsarin ababen hawa kenan. Wani irin matakai ne kuke ɗauka a matsayin ku na wato masu tukan Adidita, ku ne masu ɗaukan mutane a gari?
Wannan ba mu yi mace shi mun ɗauki matakin cewa kaman za a yi ta yi a tsanaki kuma shiga tsaka da ake yi za mu amma ana mun ma ce ba a fara daga ran Monday.
Wato kana nufin overtaking ko kuma wato satar hannu kenan?
Overtaking ai ka san ana iya shiga tsaka a tsakiya.
Na'am.
Kasan lori na nan da dama wannan hagu shi ne biyu tsaka. To mun ba tax force umarni wannan duka su tsare saboda lokaci ne na hatsari. Kuma ka lura ai mu ba wani long journey ake zuwa ba.
Haka.
Kowa ne zuwa unguwa. Sa'annan kuma mu advise mutane musamman mata su bar cewa saboda son sauri su son dukin yara. Matan su ne ai wani zai zubewa na passenger ne. Kina ginin bai kamata ya shiga wankan mutum ba shi zai na shiga ka ga yawo ga gaji kaji banza ba da ka rubuta a kishi ma ka san wankan mashi ayi. Amma mata sun fi son wannan wani na sauri. Mun san muna ganin shi kawai na hatsari shi kanshi bai san shi mutum ba ne shi ya ji ciwo. Lokacin yake la'akari kamar ashe ne mutum ka gani.
To su ma fasinjan kun taba samun lokaci kuka dan zanta da su ko ta kafar labarai ko kuma kun tara su wuri daya?
Ba mu tara su wuri daya ba amma mun yi magana gidan rediyo. Mun ba da saƙo a cikin gidan rediyo a faɗi kaman su kula daukan yara hatsari ne, daukan shiga cikin motocin yara hatsari ne. Za ka shiga mota ka dubi idon bishi ka dubi mutum ka dubi dambobin da ke tare da mutum na wani sa'i duka ka kula.
To madalla a nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Usman Shehu Shatima shugaban dilibobin adidaita a birnin Kumasi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Wasu da ake zargin yan ta'addar ne sun kashe fararen hula kalla 30 a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Mafta dake tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. Jami'ai sun shirya kamfanin gwamnatin labarai na AFP cewa an harba harfasai tare da ƙonan motar yayin da wani harin da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin Bandigara a ranar Juma'a. Kasar ta aike da jami'an tsaron wurin da lamarin ya faru, in ji su yayin da suke magana da sharaɗin a sake sunansu. Yau Asabar dutsen Sinayar na kasar Indonesia ya barke da aman wuta inda hayaki da toka ke fitowa daga husumiyar dutsen wanda ya jefa al'ummomin yankin cikin duhu ya kuma tilasta dubban mazauna yankin gudu. Kawai yanzu dai babu wani rahoton hasarar rayuka, in ji hukumar da ke kula da bala'o'i ta kasar. Sai dai masu aikin ceto sun yi yunkurin kwashe mazauna yankin yayin da wutar ta isa ƙauyukan da ke kusa da kuma lalata wata gadar a gudun marar Lumajak da ke gabashin Java. Wani maharin da ba a san kowane ne ba ya yi wa kalla ma'aikatan harkokin wajen Amurka tara kutse ta hanyar amfani da gartaccen kayan leƙen asiri wanda ƙungiyar NSO ta Isra'ila ta ƙirƙira a cewar mutane huɗu da suka san lamarin. Jiya Juma'a shugaban Faransa Emmanuel Macron ya dage da cewa bai manta da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi ba a lokacin da yake kare matakin da ya ɗauka na ziyartar Saudiya a ziyarar da yake yankin Gulf. Yau Asabar ne Macron zai kasance ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yammacin duniya na farko da za su gana da mai jiran gadon Saudiyar ƙasar Mohammed bin Salman tun bayan da a kashe Khashoggi a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah ya kai mu can an jima cikin darenku karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni kuwa da na jara gama shirin Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.